أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shi ne ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a na nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa, a wannan yammaci na Litinin wanda yau 19 ga watan Ramadan. Hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace da 10 ga watan 4 miladiya 2023. Wayannan ayoyi da aka karanta mun soma bayani akan su jiya lokaci yayi mana halin nasa. Muna daidai fadin Allah subhanahu wata'ala, rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim. Mun yi bayani cewa malaman tafsiri sun tattauna akan cewa wannan rahmatan min rabbik da me yake alaka da shi a cikin abin da ya gabata. Wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce inzarul kitab shine kenan anzalnahu rahmatan min rabbik, ko kuma a'a, ana nufin cewa wato taqsimul arzak da Allah subhanahu wata'ala yake yi a duk kowane dare na Lailatul Qadri. To Allah yana yin wannan taqsimi ne a baiwa mutane da kadan kadan, yadda kada su banzatar su lalata idan an ba su dufatan wahida. To wannan shi ma jin kai ne wanda Allah subhanahu wata'ala yi wa bayi, ko kuma ana nufin da yace inna kunna mursilin, mu masu aiko da manzanni ne. To kenan irsalur rusul ya zama rahmatan min rabbik, aiko manzanni jin kai ne da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa bayi. Shi yasa Allah yake cewa manzo alaihi salatu wassalam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ba mu aiko ka ba sai dan ka zamo jin kai ne ga halittu ga baki daya. To duk lokacin da aka ce, malaman tafsiri sun yi sabani akan makomar wata kalma ko wata jimla ko kuma abinda tara ta yi da shi ya zamo babu cin karo da juna, za mu ce to duk za ta iya komawa zuwa gare su. Wannan rahmatan min rabbik zai iya komawa zuwa ga inzarul kitab ko kuma taqsimul arzak, ko kuma irsalur rusul duk wannan gabaki daya rahmatan min rabbik jin kai ne da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa bayinsa in ba dan jin kai ba da Allah ba zai saukar da littafin ba in ba dan jin kansa ga bayi ba to ba zai rarraba musu arzikin daga lokaci zuwa lokaci inda za su ji dadin mora ba ta yadda inda za a ba su duf'atan wahida za su banza ta su lalata sannan kuma aiko manzannin su zo su fayyace abinda littafin da aka aiko su ya zo da shi shi ma jin kai ne inda za a ce kawai littafi za a aiko a daure baina daffatai ne to nan za a iya samun sabanin fahimta wannan yace kaza ake nufi wannan yace kaza ake nufi to amma Allah sai ya aiko manzanni dan su fayyace muradin Allah subhanahu wataala domin a yanke hanzari ga bayi da aka aiko musu da sako sai yake cewa innahu huwas sami'ul alim shi Allah subhanahu wataala wanda wayancan ayyuka da aka ambata ayyukan sa ne shi ne wanda ya aiko da littafi zuwa ga manzo alaihi salatu wassalam kuma shi ne wanda yake budget din shekara a duk daren daraja wanda muke fuskanta nan da yan kwanaki insha Allahu ta'ala a cikin goman karshe wanda yake aiko da wannan manzanni domin jin kai to innahu huwas sami'ul alim tabbas shi mai zuzzurfan ji ne mai zuzzurfan sani kowace ɗaya daga cikin waɗannan sifofi ko kuma wannan sunaye kowane suna ne na kamala kuma sifar da sunan ya kunsa ita ma sifa ce ta kamala na tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala wa'anda ya rasamma wannan ɗaya daga cikin baiwoyin zai zama cewa su ma suna jin sunna kasa za su ji babu dadi kuma ba su kai wanda Allah ya ni'imta da irin waɗannan sifofin ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innahu huwas sami'ul alim shi Allah shi ne mai cikakken ji shi ne kuma mai cikakken ilimi. Wannan tarkibin sunayen guda biyu za ka samu Allah bai arama wani a cikin bayinsa ba. Allah ya ambaci kansa as-sami'ul basir amma kuma Allah ya arama dan adam wannan tarkibin duk da cewa shi ne Allah mutlaki ne na dan adam kuma muqayyadi ne Allah subhanahu wataala yake cewa inna khalaqal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira kaga Allah ya ambaci dan adam sami'an basiran to amma kuma ba as-sam'ul mutlaq ba al-basarul mutlaq ba ji ne wanda yake ainihin takaitacce kuma gani ne takaitacce ta yadda akwai abinda mutum zai iya hangowa ana yi bai isa ya ji shi ba sannan kuma ba akwai abinda bai isa ya hango ba bal shi kansa ganin na dan adam yana buƙatar abinda zai taimaka masa ya amfani ganin dan adam ba zai iya amfani ba sai da wani hasken yanzu muna ganin juna ne saboda muna cikin wuni da za a ce yanzu gajimare su rufe sama ga baki daya a yi wani lullumi mai karfi babu koyayen nan a kunne to ba za ka iya ganin tafin hannunka ba duk da cewa kai asali mai gani ne to amma akwai sinadarin da sai da shi ganin naka zai amfani a nan dan Allah ya nuna cewa shi ne mai iko bisa dukkan komai kaga dabbobi dan adam ya fi su daraja a wajen Allah dan adam shi ne halitta mafi daraja a wajen Allah to amma kuma Allah sai ba wata dabba wata baiwa da bai ba dan adam ba kai ka sani cewa kyanwar gidanka karfin ganinta yafi naka domin kyanwar gidanka a cikin duhu tana gani zaka ga tafafaro bera kana neman toci lati kaji menene yake motsin nan ita kuma tana ganin abin da ta biyo ba ta bukatar sai da wani aske to kaga anan ta dara ka duk da kai basirun ne amma kuma basruka muqayyadun ganin ka dan takaitacce ne daga lokaci zuwa lokaci to Allah subhanahu wataala sike cewa innahu huwas sami'ul alim Allah shine mai cikakken ji kuma ainihin shine masani har yau daga cikin dalilin da yasa Allah bai sifanta dan adam da cewa as-sami'ul alim bane zai iya zama kana jin wani abu amma baka san menene ba, kunnuwanka suna ji amma baka san ma'anarsa ba. Ka dauka yanzu wani yazo yana furta yaren da ba naka ba, kai ba Hausa ne, baka san wani yare ba sai Hausa, wani yazo ya dinga surfa Turanci, kaga dai kana ji ba wai baka ji ba, amma kuma ka zama alim, lasta aliman bima yakul, baka san me yake faɗa ba, duk da cewa yanzu gashi kana ji. Ko kuma ya zamo cewa a'a wani abu ne wanda gaba ɗaya ma ba za a iya fahimtarsa ba a cikin jinsin ka, yanzu akuya tana kuka ko kare yana haushi, kaga dai za ka ji wannan kukan akuya ko ka ji haushin kare, amma ba za ka san me yake so ba, baka san kila ko wani sako yake isar ma 'yan uwansa ko ko dai wani abu ne wanda shi shafe shi ba, baka isa ka sani ba. To amma Allah shine as-sami'u as-sam'ul mutlaq, kuma al-alim al-ilmul mutlaq, kuma sannan shi ganin ka kai da aka ce sami'un ne kai basirun ne, to kai jin ka yana da alaka da as-sautiyat, duk abin da yake sauti ne, duk abin da ba sauti ba za ka iya jin sa ba. To shi kuma sam'ullah ya ta'allaqu bi jami'il ashiya, shi kuma jin Allah yana da alaka da duk komai da komai, to jin Allah ya ratayu da shi. Sannan kuma ganinka yana da alaka da abin da yake al-alwan, duk abin da yake launi shi kadai kake iya gani, ka ce kaza fari ne, baki ne, kore ne, ja ne, to za ka iya gani, amma duk abin da bai zamo launi ba ganinka bai isa ya gan shi ba. Ka ɗauki iska, da za ka zo yanzu ka huda tip na babur ko na mota, hannunka za ta iya taɓa iskar amma idonka ba zai iya ganinsa ba, tun da ba launi ba ne ba. Ashe kenan kai ganinka ya ta'allaqu bil alwan, shi kuma ganin Allah subhanahu wa ta'ala ya ta'allaqu bi jami'il ashiya, ganin Allah subhanahu wa ta'ala yana ratayewa da dukkan abubuwa. Shi yasa yake cewa sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi wa man huwa musaffin bil layli wa saribun bin nahar, ko kai kasa kasa da magana daga kai sai na kusa da kai kuke ji, ko ma ka boye a cikin ranka babu wanda ya sani sai kai, ko ka fita da rana kai, ko ka tafi ka saci jiki a cikin duhun dare, duk ɗaya ne a wajen Allah subhanahu wataala. To sannan kuma za ka ga har yanzu a cikin alqur'ani da wahala ka ga an yi jam'i na wato ainihin ji gani, za ka ga cewa an yi jam'insa, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kaga sai ce wa ja'ala lakum as-sam'a, bai ce al-asma' ba, amma sai ce wal absara, kuma ce wal af'ida. Hikima anan wallahu alam, duk lokaci yanzu yadda muke tare anan ina yin magana, to zai yi wahala ya zama wajin ka yana sauraron wani abin daban in ba wanda ne nake faɗa a yanzu ba. Zai zama wajin mutane ya haɗu a wajen sauti guda ɗaya da ake ji. To amma ba lallai ba ne kuma ganinsu ya haɗu akan wani abu. Yanzu duk kuna jin abu ɗaya, amma ƙila wane yana kallon kaza, wane yana kallon kaza, wane yana kallon kaza. Ba lallai ba ne ya zama ana kallon abu ɗaya lokaci ɗaya. Kamar yadda ake zaune yanzu. Wani yana tunanin kaza, wani yana tunanin kaza, wani yana tunanin kaza. Ba lallai a ce kun haɗu a wajen tunanin abu ɗaya ba. To shi yasa ya zaka ga cewa ji in dai wata ƙara ce guda ɗaya mai ƙarfi, to dole jin ƴan adam da wani jin mai ji duk su haɗu a wajen jin wannan. Wani ba zai ji akasin wannan abun ba, amma kuma gani a iya ganin abubuwa daban-daban. To saboda haka shine sai ke cewa innahu huwas sami'ul alim. Kun ga annan sai ya kawo damirul fasl, inda zai ga dama Allah subhanahu wataala sai ya ce innahu as-sami'ul alim, sai ya ce innahu huwas sami'ul alim, shi din dai shi Allah shine as-sami'u kuma shine al-alim. Me yasa aka kawo wannan? Domin shi jin Allah ba shi da farko, babu lokacin da za a ce babu shi daga baya samu, kamar yadda kuma babu lokacin da za a ce babu shi ya kare. kamar yadda kuma ilimin Allah shi ma babu lokacin da za a ce da babu shi, ko kuma a lokacin da zai zamo ai an manta wani abu. To kai kuma yanzu mu karanta aya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Ko kai ne professor wa lokacin da aka haife ka baka san alifun ba'un ba, baka san ABCD ba, baka ma san kanka ba, fa abinda ka sani la ta'lamuna shay'an. Daga baya waja'ala lakum as-sam'a wal absara, to daga baya sai ka fara ji a hankali, tun kana ji baka fahimta, har ka in kaji zaka fahimta, har ka kai matsayin da ka kai. To sannan kuma da tafiya za ta tafi, akwai lokacin da zaka samu ikhtilati likai la ya'lama ba'da ilmi shay'an, har akai lokacin da abubuwa da ka sani kuma zaka iya sanin su ba. Akwai wanda zaka ga shekaru sun kai, ƴaƴansa bai iya tantance su kuma saboda shekaru, kai wasu abubuwan na yau da kullun nasa bai iya gane su saboda tsufa ya riga ya cin masa. Wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalq, duk wanda muka tsawaita rayuwarsa to sai mun tauye shi a cikin halitta. Ji ya ragu, gani ya ragu, ƙarfi ya ragu, basira ta ragu, komai sai ya rage, komai sai ya samu rauni. To amma shi Allah babu lokacin da babu abun, kuma babu lokacin da za a nemi abun a rasa. To shi yasa yake cewa innahu huwas sami'ul alim, tabbas shi din nan shi ne mai cikakken ji, shi ne mai cikakken ilimi, wanda ba shi da farko kuma babu lokacin da zai kare. Sai ce rabbis samawati wal ardi, shi ne ubangijin sammai da ƙasai, wa ma bainahuma, da kuma abin da yake tsakaninsu. In kuntum muqinin, in kun kasance masu sakankancewa. Mun faɗa ba da daɗewa ba, so da dama Allah subhanahu wa ta'ala yana mana ishara zuwa ga rububiyyar saga sammai da ƙasai. In har ya zama rububiyyar Allah ta shamile sammai da ƙasai, to kai asuwa, mu asuwa, la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas, halitta sammai da ƙasai ta fi halitta ɗan adam girma. In Allah ya zama huwa rabbuhum, to kai da baka kai karan kadamiya ba, dole kai ma ka miƙa wuya, dole kai ma ainihin ya zama ka sallama. To shine sai yake cewa rabbus samawati wal ardi, shine ubangijin sammai kuma ubangijin ƙasai. Sai ya ce wa ma bainahuma, to ka shigo na shigo mun shigo, da kuma abin da yake tsakanin sammai da ƙasai. Malaman tafsiri suka ce an ce wa ma bainahuma, akai amfani da ma tagliban li ghairil uqala, domin a rinjayar ga marasa hankali. Abubuwa marasa hankali sun fi masu hankali yawa. In ka duba masu hankalin da masu wane ne, jinsin ƴan adam ne da aljanu, domin su ne wanda suke mukallafun. Duk wanda yake ghairul aqil lam yakun mukallafan, duk wanda bai da hankali ba za a rataya masa yi ko ka bari ba. Duk wata dabba da ka sani sai dai Allah ya bata basira gwargwadon yadda za ta iya rayuwa, kowace gwargwadon buƙatar ta rayuwa, to Allah ya bata wannan tunanin da iya wannan hankalin. To amma a ce hankali dai wanda zai san kaza daidai ne, kaza ba daidai ba ne, kaza mai cutarwa ne, kaza ba mai cutarwa ba ne, wannan ɗan adam Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ya ba, sai kuma aljanu. To shi yasa sai ce wa ma bainahuma, dan ya zama ainihin arinjai da ghairul uqala, da kuma abin da yake tsakanin su na dukkan halittu. In kuntum muqinin, in kun kasance masu sakankancewa. To wannan in kuntum muqinin, malaman tafsiri sun tattauna da me take da alaka. Tana da alaka da abin da ya gabace ta, koko abin da zai biyo baya. Idan mun ce tana da alaka da abin da zai biyo, shine la ilaha illahu yuhyi wa yumit. Kenan in kuntum muqinina bima dhikira fa'buduhu wahda. In kun yadda kun sakankance da abin da aka ambata, to ku bautata ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. a wannan fuskar sai ya zamo cewa Allah subhanahu wataala yana kiran mutane da tauhidin rububiyya dan ya dora su zuwa game tauhidin uluhiyya, ayi musu hujja da tauhidin rububiyya domin su sallama wa tauhidin uluhiyya. Waɗannan abubuwa da aka zano na ayyukan Allah mun gamsu ba wanda yake da awaz zai iya, ba wanda ya isa ya yi su ko ma ya kwatanta su. To in mun yadda aikin Allah ne shi kadai, to mu yadda kuma la ilaha illahu shi ma anan kada a hada kowa da shi. Daga cikin usulubin alqur'ani irin wannan abin da na faɗa, Allah sai ya ambaci ayyukansa na rububiyya wanda kowa ya sallama shi kadai ne zai iya, to kuma sai ya kafa mana hujja da wannan akan uluhiyyarsa. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum sayati fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kaga da yace ya ayyuhan nasu, duk aka kira mutane da wanda ya yadda da wanda bai yadda ba, sai aka ce ubudu rabbakum. Allah inda ya ga damar sai ce ubudullah, sai ce ubudu rabbakum, ku bautata mai renonku, mai kula da rayuwarku, mai alkinta ku, mai sama muku dukkan abin da kuke bukata a rayuwa, wanda bai manta da ku batun kuna cikin cikin iyayenku mata. Tasha abu mai daji, mai bauri, mai zafi, mai sanyi, duk Allah ya sa wannan ba zai cutar da kai ba. Ta kwanta bata murtsike ka ba, har Allah ya fito da kai, shi ne Ar-Rabb. To Allah subhanahu wa ta'ala sai amfani da rububiyyarsa, sai ce ubudu rabbakum, kamar yana ce da ku dalilin da yasa aka ce ku yi bautan nan, saboda shi wanda za ku bauta tamawa shi cancanci rububiyya. Allazi khalaqakum shi ya halice ku, wallazina min qablikum da wanda suke kafin ku, la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakum al-ardha firashan kasa kasa ta kashin fude, ku yi gine-gine, ku yi noma, ku yi kamfanoni, duk abin da kuke so kasa ta ishe ku. Duk mai cewa wai idan aka yi yawa kasa za ta kasa daukar mutane ƙarya yake, don ga cewa wai ku rage haihuwa, in kun yi yawa ba za ku samu kasar noma ba, in jiwa. Wama min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha, ba wani abin da yake tafiya ban kasa face Allah subhanahu wata'ala ya dauke nauyin ciyar da shi. Ai Allah kafin yayi mu sai da ya tanada mana dukkan abin da muke bukata. Sannan was-samaa'a bina'an, ya sanya muku sama ta zama rufi ga tanan, ba wanda ya taba kuro inda take, ba wanda ya taba ganin ta balgace ana yin kwaskwarima ana filastewa, ba wanda ya taba gani. Sannan wa anzala minas samaa'i ma'an, kuma ya saukar da ruwa daga sama, ba wanda zai ce gwamnatin jihar su ko kasar su ta saukar, kowa ya san aikin Allah ne. Fa akhraja bihi minas samarati, ya fitan muku da dukkan tsirrai da kayan marmari, duk abin da kuke so. Wannan abubuwa ba domin Allah ya amfana ba, ba dan ku sayar ku zuba masa kudi a cikin account ba, rizqan lakum abinci ne. To duk wannan abubuwa tunda kun yadda aikin sa ne shi kadai, ba wanda zai iya, fala taj'alu lillahi andada, to yadda ba ku iya saka masa aboki a wannan ayyukan ba, to kada ku hada wani da shi kuma a cikin bauta. Yadda yake wahadahu fil rububiyya, to ya zama wahadahu fil uluhiyya. To wannan wasu malaman suka ce shi ne kenan, in kuntum muqinin, in ku zama masu sakankancewa ne da duk abin da aka faɗa, to la ilaha illahu, to shi kadai ne abin bautatamawa. Yadda ya kadaito da wa'incin ayyuka, to dole bauta kuma ta zamo gare shi kadai. Wasu malaman suna ganin wannan in kuntum muqinin tana da alaka da abin da aka ambata. Allah ya ambaci cewa shine ya saukar da alqur'ani, kuma shine wanda ya dauki nauyin yin budget na arzukan bayi gabaki daya a dare da zai zo nan bayan yan kwanaki, a budget din shekara na kowa da kowa, na komai da komai, babu abin da zai kasa, babu abin da zai ragu, titif yadda aka tsara haka abin zai tafi. To sannan kuma ya zamo shine ya aiko da manzanni domin jin kai gare mu, kuma shine wanda ya zamo ainihin ya fayyace komai domin jin kai gare mu, kuma shine mai ji, kuma shine ainihin mai zurfin sani, kuma shine ubangijin sammai da kasai da abin da yake tsakani. To duk wannan zai tabbata ne gare ku in kuntum muqinina, in kun zamo masu sakankancewa. Idan mutum bai sakankance ba, to duk girman dalili, duk fitowar dalili karara, to zai cewa akwai shakku a cikin zuciyarsa, akwai ganin anya kuwa, to wannan akwai dha'ful yaqin a cikin zuciyarsa. Allah ya kiyaye. Allah sai ya ambaci wani aiki wanda shi ma nasa ne, sai ya ce yuhyi wa yumitu, shine yake rayawa kuma shine wanda yake kashewa. Rayuwa iri biyu ce, akwai rayuwa ta duniya, akwai rayuwa ta addini. Mafi yawa idan ka ji Allah yana cewa yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, mafi yawa malaman tafsiri sukan ce ana maganan Allah subhanahu wataala shine idan ya so ya fitar da musulmi daga tsatsan wanda ba musulmi ba, wal iyadu billahi, ko kuma akasin haka, Allah shine yake da ikon wannan, ko kuma shine zai fitar da mani, digon mani daga jikin dan adam, ko kuma a fitar da kwai daga jikin kaza, sannan kuma a fitar da kaza daga jikin kwan, ko kuma a fitar da wato dan adam daga ainihin shi wannan mani din, haka suke fassara. To wannan yuhyi wa yumitu, rayuwar ta hakika Allah subhanahu wataala shi kadai yake yin ta. Domin idan muka ce yuhyi, kada ka dauki abun a mujarradin rai da yake jikin dan adam. Yanzu da za a ce dan adam gashi da rai da numfashi, amma babu ruwan da zai sha, babu abincin da zai ci, duk wasu bukatunsa na dan adam babu su, rayuwa za ta yiwu? Ba za ta yiwu ba. To Allah shine mai rayawa rayuwa ta hakika. Na farko ya saman ma bayinsa rayuka, kuma ya sama masa abin da rayukan za su tabbata da wannan abin. Mu abinda muka sani cewa Allah subhanahu wataala shi yake busa ma ɗan adam rai, shi yake busa ma duk wata halitta rai gabaki daya. Wani zai iya zuwa a ce ya radawa ne, ya kashe shi, to amma kuma zai iya raya shi? Ba zai iya raya shi ba. Kamar yadda ake kawowa Allazi hajja Ibrahim, wasu ke cewa Namaruz, lokacin da Ibrahim alayhis salam yake cewa rabbi allazi yuhyi wa yumit, sai yace ana uhyi wa umit. Indan maganan rayuwa da kashe ni ma zan iya. Wasu malaman tafsiri suke cewa sai ya kira mutane biyu, wasu suka ce a'a yan kurkuku ne mutum biyu, yasa aka fito da su, yasa aka kashe ɗaya, yace ma ɗayan yi tafiyarka, yace to ai kaga na kashe wannan, na kuma raye wannan. Kaga wannan huwa wuta ce. Na farko ba shi ya sama wannan ran ba, haka ya gan shi a matsayin mai rai, ba shi ya ce da shi har ya kawo wannan lokacin ba, kuma wannan kisan da ya yi masa ko bai yi masa ba, dama kwanansa ya riga ya kani. To amma dai tunda wawa ne, kaga sai ya faɗa masa hujja wadda kun ba zai iya ja ba. Yake cewa fa inna Allaha yati bi shamsi minal mashriqi fati biha minal maghribi, kaga annan dama ba zai iya fa bai tallabi kafar. To abinda nake nufi da yace yuhyi, shi yake rayawa rayuwa ta duniya da kuma rayuwa ta addini. Awa man kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharij minha. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yanzu wanda ya zamo matacce ne, sai muka raya shi, muka sanya mashi haske da yake tafiya da shi a cikin mutane, zai yi kama da wanda yake cikin duhu, wanda ba zai iya fita a cikin wannan duhu ba. Ma'ana Allah subhanahu wataala ya kinsa wa mutum sanin addini, ya fahimci addini, musamman ya zama ahlus sunna, to wannan an bashi rayuwa kyakkyawa. Allah ya bashi cikakkiyar rayuwa, ga rai irin da dan adam Allah ya bashi, ga kuma abinda zai ci ya rayu, ga kuma rayuwa ta addini wacce za ta kai shi ga rayuwa ta har abada, shine aljanna. Allah ya samu a cikin su. To ba ni da zabi, zan dakata a nan. Tunda babban malamin mu ya zo, kun sani ga al'ada, insha Allah idan ya zo akwai gwalagwalan kalmomi wanda yake mana guzuri da su mu yi ta tunanin su har shekara mai zuwa insha Allah. Gaskiya muna da baki da yawa, dufa dufa. Babban malamin mu a Sheikh Abdulwahab Abdullah da shi da manya-manyan bijiman malamai zo a Dr. Adnan da Sheikh Yasir, ga sanan wanda yake abokan tafiya su wanda zan iya gani, sannan akwai kuma dufa ta biyu wanda su ma daga Kano suke. Akwai Dr. Ibrahim Adham wanda yake shine na'ibin masallacin Juma'a mu, babban limami ne shi ma, babban lantana ne a Bayero, babban malami mai koyarwa. Akwai Alarama Mada Nura shi ma suna tare. Sannan kuma akwai wasu manyan malaman dufa ta uku wanda su ma dai duk Allah ya kawo su, kuma ba mitin suka yi ba, haka Allah ya kaddara duk su zo tare a yau. Akwai manya-manyan 'yan kasuwan mu wanda su ma suna na mota guda, duk dai za su zo insha Allah ta'ala bayan kammala bayanin babban malamin, insha Allah a gaggaisa da su. Muna musu addu'a, Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi, yadda suka zo lafiya Allah ya maida su lafiya a cikin farin ciki. Kuma muna kira ga babban malaminmu a Sheikh al-Imam Imamuna wa qudwatuna Imam Ali Santo da jama'a, ma'ajuran mashkuran insha Allah ta'ala. Allahu akbar. أعزكم الله شكرا وفقكم الله وحفظكم حلا وارتحالا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن وند زم قود مساء شين أبانجيم وند هالشيم bam da abin da zamu ci mu fada shi zamu gode masa da mu samu kanmu mu musulmi ne, mu mu'mine ne, mu imani da sako manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma muna daga cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sun imani da wannan littafi mai albarka. Na biyu, muna tuna babanmu Basarake wanda Allah ne ya zabe shi a nan arewa. Ya Allah ka tosai ma wannan bawa Allah, ka jikansa ka rahance shi, ka sa ya huta, ka dubi bayansa. Sarki ya nuna alama ina raye, rike wannan littafi Allah da ya zo ya mada kansa, kuma da ɗansa kuma ya koma yana kusanci da shi. Allah ka tosaya ma yaron kuma shi mulki in babu ajina a ciki aikin banza ne, mulki in babu ilimi ajina aikin banza ne. Kuma mutanen dutse ranar da mai martaba ya mutu, kuma tasa kun nuna ce ko in halal ne da muka zuba da awaye, matashi suna taka zuwa kabur, wensu suna mota suna komai, kun nuna cewa lalle kun rasa uba, kun rasa soyayya. Allah ya baku albarka. Mai martaba zamu soka, amma shi ka so yadda sarki ke tafiya muna tare da kai eh wallahi zamu soka zamu buma addu'a amma muna fata ka gaji mai martaba harfiyan saboda shi bai san zuwa wajen duba ko wajen wani shirme da wani martaba a gidanku a nan sarakuna da wanda kuke nan su traki duk garin gidan nan gidanku gidan tauhid ne ban san ku ba ka bi wannan layi muna maka wannan kyakkyawan zato ne traki muna maku fata gidan naku ne ku saya ku kula da wannan gidan an gina gidan akan kareta Allah shi zai isa ku san martaba rayuwanku ku gode ma Allah sannan duk mutum da ya fito wannan jana'iza nan ya sai an rasa mutum a arewa an rasa mutum a Nigeria an rasa mutum a birnin Afrika baki daya saboda me ya kadaita Allah muna zaune da shi ba yanda za a kawwala su kullun iskanci da wani abuwa wani malami yarda da wannan Allah sani kuma duba yace a birnin shi wurin da aka birne yayuwan nasu abu ina daidai ina tunanin wannan wajen da aka birne ya so ku ina raye da ku ya zauna da ku ya ci da ku makabarta kuma ci hada a birne shi da kowa yake ya laita sarakuna sun san wannan da sun san wannan ba za a ji ana durkusa ana gani wani ina ci ana lafiya ana lafiya in lafiya mu gaisa mana wannan shi ne daidai Allah Allah ya samu gama lafiya jama'a bangaren ta karshe billahi lazim wannan ne so ba kafara kai in za ku sai ku saurari tafsirin da bawa Allah yake shi tafsir bi tafsir shi ke sa mutum fahimci Qur'ani kage malam shi bai iya mu ga mana fitan nan yi wani ausai ki ga muku na kalmomin da ke da ka fara tata Qur'ani zaka gane kar ka zo kana fara bacci wannan tafsir ya wuce maka zaka yi nadama ku duk tafsirin yanda yake fadar muku wallahi zaman nan naka duk dalibin ilimi su daina iskanci a ringa bin malaman da Allah ya ba su baiwa kage da ya fada rahmatan wata balaga ya muku jumla ce da aka zo da shi na karam maful mutlaka ya fassara muku ya shiga nan ya fito nan kalman a takaice amma zai nuna muku cewa an san me ake wannan karatun ku dawwana shi ku fahimta da shi ku doko saucin ku ringa bin harfin nan in kun gama wannan tafsirin ku huta kaga ya fito da yanda harfin suke da manganganun manyan malamai yanda guwaya Allah yake da tsari yanda ake to da amsa na rayuwa kuma ba yanda za a yi mutum rayu bai san Qur'ani ba ai Qur'anin kana gan ana ce mutum juju to mutum bai san Qur'ani ba amma zaman da kuke mafiya sahabi haka suke ba wai sun haddace Qur'an ko suna da wani tafi aji ba a'a saurara suke yi sai aiki da shi yanzu da kage yanda masallaci ya cika da matasa to kuma da ankla bin maliki fa wata na babu shi ku yi nadama kuma ya wuce wannan Qur'anin kuma shi zai shirya arewa ne kowa ya san zaben da aka yi ya wuce matasa suka yi zaben matasa suke da Nigeria matasa su za su rige Nigeria to wallahi abin da zai sa mu more mu kwana kabri lafiya matasa sun gane Qur'ani su ne nan gaba ka yarda ku ka yarda su ne nan gaba a san matashi dan boko mai Qur'ani mai hadisi mai imani an gaba amma san matasa da shan kwaya da fasadi a bankasa da neman mata da zagi yayi me amfani sa Allah ya maku rabbar baraka rayuwa Allah ya samu gama lafiya barkallahu muna maka fata inda ka rike mai martaba Allah ya san tsakaninka da shi Allah ya maku albarka ta toga ga kanin mu ga traki ga yayin su mai karinge masa addu'an da kake masa nada kuma wannan babban gida ne muna fata ba za mu ji ku ba she dai ku mai da mu dangin ku mu a gidan gida ɗaya ne muna fata traki ku saya wannan gidan kun yarda abin da ginan ya gina kai za ku samu gwaya nan duniya ku samu lahira kuma Allah zai girmama ku madama kun girmama ga bawa Allah nan za a je yanzu duk wuraren da ake tafsir ba Ramadan wani je zauna mai yana zaune ma bai mai sa abin da ake ba amma ku Qur'ani yana nunku kuna karantawa kun san me kuke yi kuna bin karatun dake dake saboda me martaba haka gina ku ku gina gidan haka da tosayar da cewa wanda yake a Ramadan bara yanzu Ramadan abin da yake cewa kar ku fasa abin da yake tosaya kar ku fasa abin da yake na da hirka ku fasa za ku shiga aljanna a raha Allah ya samu dace matasa kuma muna bukata jagitattu matasan da suna nan wanda Allah ya ba su Qur'ani kuroki malam wani sako zan boku ban da wannan Ramadan ku sa izo ya makubita na tafsiri daura a nan masallaci na gaya muku ne dama akwai wanda masu yan Lagos ne an gama Ramadan ba za a gan su a nan ba wanda kuma suna da aikin yan boko ba za a sake gan su ba to abin da nake gaya maka an gama ku gan mai mata ba akwai abin da ake kira daura na ilmiya shi ku zo ku nemi malam ku sa sati uku sati hudu a tara a yi maku class class a fara da fatiya a maka daura ilmiya don kun fahimci Qur'an na mun huta shawara ne waya cikin ku zai rantsa mu dafa Qur'ani cewa zai amfani da wannan shawara ka kuma ka faranta shi ba kuma shi ba bana ta bar mai mata ba zai yarda wannan daura ilmiya a za a fara daga faciya me yake nufi haka wani baya gana rabiyan kudin malam ne kaga yanzu karatu ake yi ba za ka iya tambaya ba ke me yake duka alhamdulillah rabbil alamin a kasa ku ajujuwa nan saboda dutse a nan jigawa ko zaman lafiya muna kokoi da kwana a gina al'umma kan wannan saboda muna neman mai martaba ku yi kokare yaran nan a masu bitan Qur'ani yanda wurin ya cika ka ga matasan zunzurtu wannan bai wani daga abin da kuka samu nan ku yadda a maku bita shi a maku bita Qur'ani da hadisai malam yin duka maku yafi a ce Ramadan ila Ramadan wani bai yadda na ga ku yadda da wannan za ku yadda da mu wanda ya yadda daga Musa Allah ya sa barka Allah ya sa barka a ciki to muna fata shugabannin da Allah ya zabe su a cikin wannan siyasa ne muna roƙo Allah Allah ka ba su dama su kyautata ma al'umman su Allah ya sa su tosai matasan mu Allah ya sa su kawo zaman lafiya Allah ya sa su hada kansu a dawa da fitina tsakanin su Allah zubar da shi Allah ka sa su juna su hada da ke juna su tosai ma matasan mu su sa samu aiki su samu samu zaman lafiya ya ubangiji Allah ka ba mu lafiya Allah ya sa mu cika da imani mai martaba Allah ya baka hankuri da juriya da izza da abinda mai martaba ke yi Allah ya taimake ka kai wannan abu ciyarwa tosayawa saukin kai da yake ma al'umma Allah ubangiji sa ka gaje shi muna roƙo Allah Allah ya baku zaman lafiya gidan nan Allah ya sa gama lafiya wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah godiya ga babban malamin mu yan uwa yau ba maganar amsa tambaya gaskiya amsa tambaya sai in Allah kai mu gobe muna godiya ga wannan kalmomi na malam da ya gabatar kuma duk dan abin da muke tofa muku tarbiyyar su ne an abin da muka don sano daga gare su ne mu muke dan ungoya muku to muna Allah subhanahu wa ta'ala ya kara albarka ga rayuwar malam ya kara masa lafiya amin yadda suka zo lafiya da dukkan abokan tafiya muna musu addu'an Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da su lafiya amin gaskiya malam a gaje yake yanzu yau din nan daga Bauchi yake Allahu akbar amma dai saboda shaukin ya ga cewa ya zo kamar yadda muka saba na tabbatar yadda muka saba ganin sa duk shekara idan shekara ta zo ban mu gan shi ba za mu sami damuwa to domin ya kai wanda wannan damuwa da yake cewa da insha Allah ta'ala zai zo kuma ga insha Allah kawo shi lafiya na roƙo Allah ya tsawaita rayuwarsa amin tsawaita rayuwarsa ya sa albarka a ciki ya kara masa lafiya kuma wannan farita shi da yake yi Allah ya sanya ya ga abun aikace ya ga abun ciki a wajen matasan mu wallahi babban abin sha'awa ba wai idan malamin nake faɗa ba kullun tunaninsa akan ku yake, kullun tunaninsa akan matasa. Ya za a yi matasa su zama mutanen kirki? Ya za su samu saiti a rayuwa? Ya za su samu ilimin addini, sana'o'i, abin yi domin a samu zaman lafiya? Duk wanda ya san rayuwa ya san zaman lafiyan al'umma shine kintsuwan matasan su. Matasa yadda kake ganin su, wallahi yadda ka san wa'ansu silent bama-bamai ne. Idan aka kuskura suka tashi ba za a ji daɗi ba. To shi ba ake sassaita rayuwarsu su samu rayuwa ta ilimi, su samu sana'a, su sami duk wani abin da ɗan adam yake so samu na nagarta. Domin duk lokacin da matashi ya rasa wannan bala'i ne a cikin al'umma. Abin sha'awa duk wanda yake da ilimin addini yake da abin yi, ba zai so a yi tashin hankali ba, ba zai so a yi rigima ba, saboda idan aka yi shi ne cuto. Amma duk wanda kake ganin ƴan kama mu yaga ba su da abin yi, ba ilimin addini, ba na boko, saboda aka san ya je ya rasa duniyarsa saboda duniyar wani. Kaga wannan shi ne ƙarshen jahilci a rayuwa. To wallahi duk abubuwa daurori yanzu ba na ban san iya daurar da aka yi a masallacin malamai daga jihohi. Ake gayyatar matasa a yi masu daurori, ƴan uwanmu ɗalibai da suke jami'ar Islamiyya da wanda suke gida, daura ta makafi. Ni kai da na je duk dai abin da ya shafi matasa, wallahi malam baya ƙasa a gwiwa. Kurame da matasa ba wanda baya shirya wa daura a masallacinsa. Kaga mutum wajen 600-500 shi ne mai masaukinsu, shi ne shiga ya fita ta abubuwan da ya shafi kuɗin motar wayansu daga ciki. To wannan ni'ima ce ba karama ba, wallahi ba mu da irin su da suke irin wannan, da muna da irin malam guda 5 a ƙasar nan. Wallahi daga kan mutaye ka saka so daga cikin bashin sa akan mu, mu dinga yi masa addu'a. Allah ya tsawaita rayuwarsa, sanya masa albarka, ya bashi lafiya, kuma ya kare shi a kowane lokaci, ya karfa gwiwarsa. Allah subhanahu wataala ya baida ku lafiya, akaramaka Allah muna godiya. Allah gara lafiya, Allah jika mahaifa da gafara, Allah mai yara albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah. Ta'ala. 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 Ta'ala.